أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
التكبير محمد علي كراتون القرآني لجمع لكبايتين أرى ما يبادي مدرشيد ذاليا وجاء ناسفة تابيوة زامي كيون wannan da za ta zuriya da shafa fatan Allah ya sa a jizani to kamar da kuka gani akwai manya-manyan sayinanmu da suke tare da mu a wannan masallaci mai albarka akwai shek Adam Musa Adam mai kula akwai Dr. Dawud akwai baƙin mu Malam Kano wanda kuma kowane shekara da su muke rubuta wannan majalisi akwai Malam Gina Malam mana madabu da kuma alarama Muhammad Sani da alarama Zakariya Sani duka dinsu suna tare da mu duka manya-manyan malamai kuma yadda na faɗa akwai ɗan kwamiti da ba da riba rana su suke gudanar da ayyuka na wannan kwamiti na da'awa duka suna tare da mu a nan ba tare da sai na yana kuma su ɗaya bayan ɗaya ba to mai jawabi na gaba shi ne shugaba na sarfin na da'awa Dr. Muhammad Lawan wanda shi ma mun san shirin dalilin cewa wanda yake yi wurin ganin cewa ayyukan da aka sa a gaba na wannan da'awa sun kankama a wannan gaba Dr. Muhammad Lawan mai da yake a tsari miki goma ne dadda to akwai wanda za su tafi a cikin musulunci hukunku ne za su tafi a cikin musulunci don haka malam zai ba su sanya
ina suke gaba su ne shi kadai ne ina sauran kai ne za ka musulun ta daga ina kake daga cross river kalu za ka musulun ta bisa yarda ka kai ka yarda ba wanda ya matsa maka to zan gaya maka abinda ake shiga musulunci da shi cikin harshen larabci sai in fassara ma in ka amince ka zama musulmi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kace daga yau ta ce daga yau na amince na yadda da tsara din kaina da amincewa ta ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai Allah shi kadai ka yadda da haka ta ce ka yadda ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci ka yadda da haka mai sunanka dama Ibrahim ba ka ga ba sai an canza ma suna ba dama ma muna sa Ibrahim duka shi ne dai annabi Ibrahim to sunanka mai kyau ne ba sai an canza maka suna ba nawa ne shekarunka 20 da kai karatu ina ka tsaya primary 5 ba ka magana primary ba ce kana sana'a to ya kake cin abinci Kun tsawon shekarun nan? Baka da wata sana'a da ka iya a duniya? Wanne kake yi? A to ai kana da sana'a, maganin ƙwari ai sana'a ce. To yanzu ka shigo musulunci akwai ƴan kwamitin mu za su koma gefe su maka bayani akan abubuwan da mutum zai yi in ya shigo musulunci. Iyayenka sun san za ka musulunta? Me suka ce ma? In za ka yi ka je ka yi, har ka yi wasa. Kaga sun gaya maka gaskiya. Cewa ba a yi musulunci. Na farko sun ba ka dama ka musulunta kuma sun ce ka kai wasa. In mutum zai yi abu ya yi shi saboda Allah ba don ya samu wani abu ba don wasa ba. To muka maka muna da shigo a addinin musulunci. Ko kuma ƴan kwamitinmu sai ku je ku ci gaba da aikinku na koyar da shi da ilmantar da shi da kuma sauraron damuwarsa. Allah ya tabbatar da mu, ya tabbatar da kai a cikin musulunci.
Kafin shugaba ya zo game da tsoronsa na manta ba gabatar da babban malamin uba a Sheikh Muhammad Bello Luma wanda shi ma na tare da mu a wannan suru muna masa fara da zuwa kanta za mu gaji wata mahaifa domin ya zo game da tsoronsa.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهدي إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله منا ميكه غوديا ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hada mu a wannan wuri wato dai daga cikin wuraren da suka fi ko ina tsarki a duniya ko a bayan kasa shine wato masallaci domin wato alamta rufe tafsirin wannan shekara wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake gabatarwa alhamdulillah kaman yanda muka daji muka sake ji zuwa wannan tafsiri yau yana shekara ta 25 wanda Turawa suka kira shi a silver jubilee guda ma daga silver same sai golden da an yi shekara 25 to hasashe na gaba shine wani shekara 25 din 50 kenan to sai da mana cewa an je golden to muna fatan Allah ya mallan tsawon rai mu kai golden din insha Allah. Kamar yanda aka sani a takaice wanda kowane shekara ana bayanin ayyukan wannan majalisi ta da'awa bai tsaya a tafsiri ake kawai ba, ayyuka da dama ana gargashin wannan majalisi wanda kuma tafsirin shi ya haifar da dukkan waɗannan ayyuka din. Ayyukan sun kasu kashi biyu, akwai harka na da'awa, akwai kuma harka na jin kai. Wanda harka na da'awa dai ana fita da'awa, ana gudanar da wato muhadara da sauran ta'limat da kuma wato tarurruka na ƙarawa juna ilimi da kuma gudanar da makarantu na musamman waɗanda suke ƙarƙashin wannan majalisi na da'awa, musamman makaranta wacce take da waɗanda suka musulunta maza da mata da kuma gudanar da makarantu na Islamiyya wanda suke ƙarƙashin da'awa su ma na matan aure da kuma yara. Sannan bayan nan akwai makaranta da muke gudanarwa wato ta koyar da mutane wato ɗalibai sanin ilimin Bible domin a samu damar zuwa cikin wato waɗanda ba musulmai ba a musu wa'azi domin a jawo su zuwa ga addinin musulunci. Sannan bayan nan akwai shiri na koyar da sana'o'i wanda ɓangaren sistar suke yi wato na mata, ana koyar da su sana'o'i daban-daban musamman ma yaranmu marayu domin su samu abin da za su yi da kuma waɗanda suka musulunta. To ci gaba ya kai ga akwai makaranta wacce take da kiwon lafiya, babbar makarantar lafiya wato Fountain College of Science and Technology, wanda tana ƙarƙashin wannan majalisi, ita ma ana gudanar da ita, tana training din ma'aikatan kiwon lafiya zakusai kusan guda bakwai ake gudanar wannan makaranta ɗin. To nan ma ana gudanar da ita dai gwargwado. Sannan akwai ayyuka na hizba, ɓangaren hizba suna aikinsu ba dare ba rana a waɗannan kwanaki 366 ko da 5 wajen kula da abubuwan hawa a masallatai, wuraren wazuzzuka, muhadara da ayyukan gyara makabartu, makabarta da sauransu. Sannan a ɓangaren ayyuka na jin ƙai, sannan akwai ɓangare na mata, kamar yadda muke gudanarwa akwai sistem da suna suna gudanar da ayyuka, duk waɗannan mata da suka musulunta kamar da muna jin mallam yana bayani, suna karantar da su, suna koya musu tarbiyya, suna kuma koya musu ilimi na musamman na wato zama a gida, zamantakewa a gidan miji. Ɓangaren ayyukan jin ƙai akwai su kamar haka, shine kula da marayu, marayu da suke gidan marayu wanda an yi bayanin su, wanda yanzu aka so 60 ne, akwai waɗanda aka yaye saboda sun ɗan kai gata a shekaru, musamman mata waɗanda sun kai shekara 14-15, to mukan kawar da su daga gidan mu mai da su zuwa ga dangi ko ƴan uwa, ko kuma daga cikin mu wasu mu su rike, domin idan sun zo a hannayenmu za su fi samu, za su fi daraja wajen auratarwa, maimakon a ce a bar su a gidan marayu in lokacin aure ya zo ba za su yi, ba za a gan su da ƙima ba. Sannan akwai taimakawa wato waɗanda suka musulunta, kula da waɗanda suka musulunta maza da mata, kamar da muka yi bayani akwai maza guda 15 waɗanda 100% muna ɗaukar ɗawainiyarsu, cinsu da shansu da makarantarsu, haka nan mata kuma su 55 waɗanda ana kula da su. Sannan akwai bayan wannan akwai taimakawa marasa ƙarfi da kuma taimakawa waɗanda suke neman taimako na gaggawa, misali kamar matafiyi gudurinsa ya ƙare ko mara lafiya, ko kuma aka samu 'yan mata ko musu auren dole, ko kuma masu sun ɓata ne ɓatattu, mutum ya zo shi gari bai san kowa ba, to za a kawo shi ofishin da'awa domin a tabbatar da an nemo iyalansa ko an mayar da shi garinsu. To abin da ya waɗanda suka musulunta a cikin wannan wata na Ramadan, an samu maza 9 wanda yanzu mun samu ƙari daga yanzu, daga yau sun zama guda 10 kenan aka samu waɗanda suka musulunta maza, mata kuma mata 19 suka musulunta, wanda total muna da 29 wanda suka musulunta a cikin wannan wata na Ramadan. Sannan bayan azumi na bara zuwa Shawwal, waɗanda suka musulunta a wannan cikin watanni ɗin, an samu maza 51 mata 81 wanda jimillansu ya kai 132 wanda suka musulunta. Sannan idan mun haɗa jimillan waɗanda suka musulunta maza da mata, maza muna da 60 mata 100 wanda gaba ɗaya sun kasance 160 wanda suka musulunta daga Shawwal wato zuwa Ramadan na wannan shekara ɗin, Shawwal na bara zuwa Ramadan na wannan shekara. Sannan adadin waɗanda suke ƙarƙashin da'awa ana kula da su 100% da cinsu da shansu da kiwon lafiyarsu da makarantarsu, su ne maza 15 mata 55 wanda a jawabin da malam ya yi ina jin shekaran jiya ya yi bayani ana kula da su a tabbatun ilimi, ilimin da suke na secondary school har ma wanda suke jami'a, akwai waɗanda ma suna wato a jami'a ma sun gama digiri na farko suna masters, a yanzu haka muna da 'yan mata guda 2 wanda suna masters suna jiran Allah ya kawo rijal. Saboda haka waɗanda suke nan su ne 55 mata, wanda a bara mun sanar cewa an aurar da guda 15 to a bariya kenan. To a bara ma daga jawabin da muka yi nan a lokacin Ramadan har zuwa yanzu su 15 kawai aka aurar, yanzu ga su nan su 55. To muna fatan a ce dai kafin Ramadan ta zago a tashi daga 15 din a koma zuwa 50 din, koma da 5 din a kwashe su gaba daya. Dan lalle suna bukatan aure, suna bukatan aure sosai, shine babban gayar su. Muna fatan za mu ga application da yawa wadanda suka amfana a wannan watan da kayan abinci, ɗan uwa sun taimaka da kayan abinci da kuɗi wanda za a ba marayu, wato da kuma wanda suka musulunta tare da ɗinkin sallah, wato maza da mata su 76 aka ba su kayan abinci da kuma ɗinkin sallah. Marayu da aka taimakawa da abinci da kayan sallah dama munce muna 750. Ba dai zuwa jiya waɗanda aka taimakawa su 470. An zaga gidajensu kamar da malam ya bayani, muna da registansu, muna da numban gidansu, muna da adireshinsu. An yi gida-gida an ba mutane 470. Kuma taimako da yake ƙara zuwa za mu ci gaba da ƙara taimakawa. In ya samu dama ya samu 750 ɗin, kowa sai ya samu kayan sallah insha Allah. Marasa ƙarfi da aka taimakawa da abinci waɗanda suka zo ofis, an taimakawa mutane 75 da kayan abinci. Kamar da na faɗa, an aurar da mata 15 a shekarar da ta wuce, a yanzu ma a cikin bajet ɗinmu mun shirya cewa za a aurar da guda 15, amma idan an sake samun rijal kilo sai daga 15 su koma wani namba na sama. Sannan daga cikin ayyukan da majalisar da'awa take yi muhimmi, akwai sulhu. Shi wannan sulhu ya shafi akwai alƙalai da lauyoyi da malamai wanda sukan zauna su yi sulhu tsakanin al'umma. Wannan abu ya fara ne tsakanin 'ya'yanmu da muka aurar, ya samu ɗan matsala tsakaninsu da mazajensu, ya kafa kwamitin sulhu. To yana bunƙasa, yana bunƙasa har ta kai ga mutanen gari sukan zo, mutanen daga wata jiha ma sukan zo su domin a musu sulhu. Wannan ya shafi tsakanin waɗanda suka musulunta da mazajensu, matsalar gado, abin da ya shafi haƙƙin marayu, matsalar bashi da kuɗaɗe, matsalar filaye, matsala tsakanin membobin da awa ɗin ma, sannan matsalar tsakanin 'yan uwa, ka ga cewa tsakanin uwa da ƙani akwai matsala, wani lokaci ma uba ya kawo ƙaran ɗansa saboda wasu matsaloli, sannan da matsala kuma tsakanin maƙwabta. To duk waɗannan matsaloli kamar sulhu suna sauraronsu kuma suna warwarewa daidai gwargwado. Kamar yadda muka faɗa, hatta hukuma wani lokaci takan kawo, takan turo wani kes ta ce wannan a kawo da'awa domin ya fi dacewa da da'awa tun da sulhu ne. An saurari ƙararraki a wannan shekara da ta wuce 586, an warware 523 waɗanda aka tura kotu sun gagari da'awa. An tura kotu mutum kesu guda 15, sannan waɗanda ba a kammala ba ana kai guda 48. To wannan shine a taƙaice ayyukan da muka gudanar da kuma wanda muke kan gudanarwa. A wannan ayyuka da aka yi daga bada, wato daga Shawwal zuwa Ramadan zuwa Sha'ban, an kashe 23,404 da naira 770, abinda aka kashe ayyuka da aka yi na bare kenan. To wannan ya faru ne saboda taimako da ɗaiɗaiku suke yi, wannan ya kawo taimakon kayan abinci, wani taimakon kuɗi, waɗanda mutane da yawa suka yi wannan taimako. Ba za mu karkare ba tare da irin waɗannan mutane mun miƙa godiya gare su saboda gudunmawa da suka bayar wajen ganin cewa wannan al'amura ya gudana kamar ne ya dace ba. Babban wanda za mu miƙa godiya gare shi shine Sheikh Aminu Ibrahim Gaurawa, domin kwaɗaitarwa da zaburarwa da yake wa al'umma wajen taimakawa marayu waɗanda suka musulunta. Sannan Alaramma da yake tasowa daga Zaria ya zo shi ma ba ta su gudumawa. Sannan uwa uba ita kanta uwar gidan malam, malama da tsayi Abbas wanda ita ma tana ba da gudunmawa sosai ta ɓangaren mata. Kamar yadda muka sani bayan tafsiri da take yi, tana zagayawa anguwanni har ma tana da hukumomi wajen faɗakar da mata idan ta zo ta a wannan wata na Ramadan. Ita ma muna mata fatan Allah saka mata alkhairi. Sannan minista na communication da Professor Isa Ali Ibrahim, muna ne da godiya da irin taimako da yake wa wannan majalisi. Sannan shi kansa excellency Gwamna Mahmud Inuwaya shi ma yana ba da gudumawa, Allah ya saka masa alkhairi. Sannan akwai Alhaji Muhammadu Ali Kumo, akwai mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje, duk waɗannan suna ba da taimako, da kuma Honorable Aisha Jibril Dukku, member National Assembly, suna ba da gudumawa ba sai Ramadan ba, lokaci zuwa lokaci takan ba da nata gudumawa. Sannan tun lokacin suna mulki har yanzu bata gushe ba, tana ba da taimako a wannan gida na marayu, ita ce Her Excellency Hajiya Adamu Ibrahim Hassan Dangwango, Allah ya saka mata alkhairi. Sannan ita Her Excellency Hajiya Zumar Inuwaya, ita ma tana taimakawa daga lokaci zuwa lokaci. Sannan Honorable Yaya Bauchi shi ma haka. Alhaji Dr. Bala Gallo Tinka, Allah ya saka mata alkhairi, wanda ya ɗauki ɗawainiyar malamai da suke ko albashin gidan marayu. Sannan AA Rano da yake ɗaukar nauyin saka wannan tafsiri na malam Sunna TV da sauran kafafen yaɗa labaru. Alhaji Ahmad Garba AA Garba, Alhaji Muhammadu Alhajiyar, Alhaji Alhassan Maiwake, Dr. Babauro Ali Kumo Provost na Horticulture, da kuma gidauniyar Ramadan wanda ƴan uwa suke taimakawa. Akwai injiniya Abdullahi na Dabo Electrical wanda yake ɗaukan ɓangaren ɗawainiyar su waɗannan wanda suke musulun da suke zuwa makaranta. In suna nesa, in sun zo makaranta za a biya su kuɗin abun hawansu na zuwa da dawowa duk lokacin da suka zo. To yana yaɗa ɓangaren wannan. Sai Alhaji Abubakar Habu Mu'azu, Honorable Usman Bayero na faɗa, shi ma na taimakawa da kayan abinci, tunda manomi ne, kusan kowace shekara zai ba mu zakka na kayan abinci. Sannan Honorable Shehu Abubakar Zobi, Alhaji Tanko Isiyaku Gwamna, suna nasu taimakawan, da kuma mai girma hakimin Doma a matsayinsa na shugaba, shi ma yana ba mu ƙarfin gwiwa. Sai babban malaminmu Malam Muhammad Bello Doma, wanda yana taimaka mana sosai, wanda tuntuni yana daga cikin wanda ya zaburar da mu ga wannan aiki na alkhairi. Allah ya saka masa alkhairi. Dr. Abubakar Ali Gombe, injiniya Dairu Saidu, duk muna muku da alkhairi. Kamar yadda malam ya yi bayani shekaran jiya, akwai mai makarantar Khadija University ta Majiya wanda ya ba mu gurbi na marayu sai karatu a universitinsa kyauta. Yanzu haka suna karatu, suna karanta Medical Laboratory Science. Sai Dr. Siraj Abdulkarim, shi ma na taimakawa. Akwai wani bawan Allah da ya ɗauki ɗawainiyar masu fita da awasu hudu, kowane wata yana tura musu kuɗin transport da abin da za su bari a gida. Suna kwa Alhaji Hamza Nebredi, Director na Nebred, wanda duk fita da awa yakan ba da guzurin biredi a fita da awa. Akwai ma'aikatan Alheri Bred, su mutum ya kawai ma'aikatan ne kowane sati za su kawo biredi gidan marayu tsawon shekaru. Sannan akwai wani bawan Allah wanda bai son a faɗi sunansa, yakan kawo abinci mai yawan gaske bayan kowane wata uku a gidan marayu. Allah ya saka masa alkhairi. Akwai Professor Aliyu Usman Nafate, DC na GSU. Akwai Professor Sadiq Abubakar, dukkan su muna musu fatan alkhairi. Malamin kurame shi ma ban manta da shi ba, yana ba kansa gudunmawa sosai yanzu a wannan abun da yake yi dinnan, har akan samu wanda suke musulunta ba ma a nan ba, tunda duk duniya ana gani. To wannan abun da yake turanci yake da shi, duk wanda yake jin turanci a kuramin nan suna fahimta har su musulunta. Allah ya saka masa alkhairi. Akwai Muslim Umma na SCE, suna taimakawa daga lokaci zuwa lokaci, wanda suka yi alkawari a kowane wata a dinga cire wani kuɗi daga cikin albashinsu. Da akwai mutanen gidan redon malakar jihar Gombe da kuma ma'aikatan karamar hukumar Gombe da kuma Islamic Medical Association na jihar Gombe su ma suna taimakawa. Sannan akwai members wanda suke members da ESCO da sauran members da suka yi alƙawari kowane wata sukan ba da taimako daidai gwargwadon ko daidai ƙarfin kowa, su ma muna musu fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Sannan akwai masu kawo ofis na wata-wata, akwai masu turowa account. Kamar da malam ya bayani jiya, ba a Ramadan ba kawai, daga shekara har zuwa shekara muna ganin alert mai 1,000, mai 2,000, mai 500, kowa yana ba da nasu gudunmawa. Ba za mu manta da wani yaro mai ƙaramin ƙarfi wanda ya alƙawari kowane juma'a zai turo 1,000 ba, ya kusan shekara biyu ko sama da haka kowane juma'a zai turo 1,000, kaga wata 4,000 iya daidai ƙarfinsa. Allah saka masa alkhairi. Akwai wata mata ma da ta yi alƙawarin takan turo 2,500 kowane wata a ofis. ESCO members da HISBA da ɓangaren sisters da ma'aikatan gidan marayu Darussalam da sauransu gaba ɗaya, muna musu fatan alkhairi, muna musu godiya. Allah ya saka da alkhairi. Hukumomin tsaro wanda suna nan tun fara tafsirin nan har yau suna nan suna gudanar da harkar tsaro, za muna musu fatan alkhairi. Yan jarida da social media su ma muna musu fatan alkhairi, tunda su suke yaɗawa a duniya aji. A hanyar da zaka ji wannan ya kira daga America, wannan daga London, wannan daga Germany, saboda ya dawo da tsara saka da alheri. A ƙarshe akwai waɗanda lokaci ba zai ba da dama a mace su ba, kuma dama sun yi saboda Allah ne, ba sai an mace su din ba, amma dama an mato ne saboda ƙara ƙarfin gwiwa. To duk wanda ya taimaka, wanda aka kira sunansa, don da ba kira ba, muna musu fatan alheri. To na ƙarshe shi ne, idan ana ayyuka irin wannan ya budda a samu kuma ƙalubale. Ƙalubale da ake son a saurare shi, kuma a samu a yaye mana abin nan, a share mana hawayenmu. Daga cikin babban ƙalubale shi ne harfin kuɗi. Domin akwai lokacin da za ka tar gidan marayu nan an rasa abubuwan da ake buƙata. A cikinmu wanda Allah ya hore musu hali, za mu yi gidauniya, wannan ya bayar, wannan ya ba, ka ga abun ya miƙe. In abun ya ɗan lokaci har ma bashi akan ci domin a ga an taimaka. Sannan dai muna buƙatar ɗaiɗaiku. Shekarar da malam ya yi bayanin 1,000 a wata na kowa, kowa ya ba da 1,000, alƙawarin 1,000 a wata, a samu mutane 1,000. To kaga da za a sake farfaɗo da wannan, to wannan 1,000 da za a gan shi ƙaramin kuɗi ne, idan ya haɗu ba ƙaramin miliyoyi ba ne. To muna fatan malam ya ƙara faɗakarwa a samu wannan taimako irin namu na talakawa ɗin. Sannan daga ciki akwai, muna buƙatar gina Islamiyya a nan gidan marayu. A bara har sun akwai da suka yi sauka suka haɗa da Alƙur'ani, malam ya zo shi an yi bikin yaye su, amma duk wannan karatun suke yi har suka sauke din suna maneji ne, suna yi masallaci da ɗakuna da sauransu. To iya cikin ƙalubalenmu na cewa muna buƙatar al'umma ko wani da zai ɗauki ɗawainiyar gina wannan Islamiyya ɗin. Sannan na biyu shi ne, muna son a samu combat center, wato center da za a dinga kula da su mazaje. Su mata ba su da matsala, akan yi malejin sunsu a cikin tsakankanin gidajenmu wanda ba damuwa, amma mazaje muna son a samu center wanda za a dinga musu training na watanni idan sun shiga musulunci. Wannan muna buƙatarsa. Waɗannan su ne ƙalubalenmu. Sai kuma mota wadda take fikafin shiga cikin ƙauyuka wajen da'awa, da kuma mashina. Yan yanzu muna amfani da babur-babur da ake shiga ƙauyuka don yaɗa da'awa, amma ba su da, ba su wadatar da mu ba. Waɗannan suna taƙaice wato ƙalubalen da muke fuskanta. Muna fatan za a taimaka domin ganin cewa an ci nasara sosai a game da wannan harka ta da'awa. Da fatan Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. To an farabi jawabi daga barkin shugaban wata muhafan dawan wanda shi ne shugaban majalisar dawa a kuma a jawabinsa mun ji irin nasarori da wannan majalisa da cimma da kuma irin ƙalubalen da suke ganga muna fata Allah zai sa a samu waɗanda su shigo cikin lamarin domin a ga an yi maganin waɗannan ƙalubale. To bisa la'akari lokaci ba za mu ja lokaci mai tsayi ba, za mu gayyaci mai gayya mai aiki jagora wata duk wannan ayyukan alkhairi da ake yi ba su samu ba sai ta fara jirka. Wato wadina su ce Aminu Ibrahim Daurawa wanda shi ne zai zo ya gabatar da nasiha ta minti 30. Ba su sani ba ko malam zai cinye minti 30 gaba ɗaya bisa la'akari lokaci ko kuma zai takaita. To a yayin da shugaba yake zuwa ne akwai limamin masjid Shagawa Dr. Adam Arbo da kuma Sheikh Adamu Muhammad Umar da kan yin sun yi so ko muna musu maraba. Hakan ma kula da su.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كما يدعى أكجي منا أشرين دا شدا دارا أشرين دا وكي منا فاتا إذا مشكين دارا ليلة القدر 26 ga watan tara hijira 1444 17 ga watan 4 2023. Allah ta'ala cikin ikonsa ya kaddara zuwan mu karshe na kwanakin da Allah ya kaddara za mu yi na gabatar da tasbiri a wannan shekara a wanda muka fara ranar 3 ga wata yau kuma zuwa 26. Wato mun dauki kwana 23 kenan muna gabatar da wannan al'amari. Kuma tsawon wannan lokaci mun iya fassara ayoyi ne guda 20 daga aya ta 213 zuwa aya ta 232 a cikin suratul Baqara. Wato ayoyi 20 kenan. A cikin waɗannan ayoyi mun tattauna kunce-kunce guda 15. Akwai maganar tauhidi da nubuwa wanda cikin ayar da muka fara da ita kanan nasu ummatan wahidata. To daga nan muka fara akai magana akan tauhidi da nubuwa, sannan akai magana akan infaki, akai magana akan kital, akai bayani akan ridda da kashe-kashenta, akai magana akan jihadi da kashe-kashensa 12, sannan akai magana akan giya da illolinta, akai magana akan caca da hatsarinta, na kai magana akan maraya da kula da shi, da ayoyin da suke magana akan marayu guda 23 alqur'ani, sannan kai magana akan hukunce-hukuncen jinin al'ada da yadda mata suka kaso akan jinin al'ada, sannan kai magana akan ila'i da magana akan menene ila'i, sannan kai magana akan rantsarantsi al-aiman wal alif da kuma inda rantsuwa take daukan kafara da inda ba ta daukan kafara, sannan kuma magana akan aure da kashe-kashen aure, muka yi magana akan saki nan ne muka tsawaita saboda yadda saki yake da fadi da yawa, sannan kai magana akan raja'a wato maido da mace bayan an sake ta, sannan kai magana akan kulki da kuma kunce-kuncen kulki. Mas'ala ta karshe shine mas'alatul adlu da kuma mas'alatul hadani. An san mas'alatul hadani da kuma adlu, to wannan sune mas'aloli na a ƙarshe da muka tattauna muka kwana akan walwalidatu yurji'ina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a. To nan muka tsaya a waɗannan ayoyi guda 20 a waɗannan kwanaki, kuma mun yi bayani cewa abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yace mana. Sannan kamar yadda na faɗa asalibul mufassirin, cikin asalibul mufassirin da ake da shi guda hudu, mun yi amfani da kowane usulubi cikin su. Akwai at-tafsir at-tahlili, wanda ake buɗe aya a fitar da ma'anoninta da abubuwan da ta kunsa na hukunce-hukunce da mazahibul ulama, wanda wanda shi yake ɗaukar lokaci shi ta wani tafsirin sai ka ga mujalladi 50 a rasa ne ake cewa haka kai mujalladi 50 irin waɗannan wato abinda ake kira at-tafsir at-tahlili, ko kuma tafsirin da zai tattaro maganganun malamai kamar mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur wanda markazu at-tafsir wa tadabbur suka tattara mujalladi 37, ko irin wahatu at-tafsir, ko kuma at-tafsir al-muharrar wanda wata manyan malamai na duniya masana tafsiri suka tantance shi kusan mujalladi sama da 30, da kuma at-tafsir al-muharrar, tafsir at-tanwir wa at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur, da kuma tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Jalalain, tafsir al-Tabari, tafsir al-Shawkani, wahatu at-tafsir da sauran tafsirai da muka dinga lallekawa, muna dauko fa'idoji ana karawa a cikin abin da muke tattaunawa. Sannan wani gurin mun yi amfani da at-tafsir al-mawdu'i, inda muke amfani da wata kalma ko wani lafazi ko wata jumla mu tattaro yan uwanta a cikin Al-Qur'ani waɗanda za su taimaka a ƙara fito da ma'anarta, wannan shi ake kira at-tafsir al-mawdu'i. Yanzu wani gurin mun yi amfani da at-tafsir al-ijmali, inda muke dunkule ma'anar ba tare da an tsawaita bayani ba. Wani gurin mun yi tafsir da at-tafsir al-muqaran, inda muke kawo maganganun masu tafsiri sannan mu faɗi wanda malamai suka fi jayewa a ciki. Amfanin wannan shi ne zuga ɗalibai da zaburar da su domin su ci gaba da neman ilimi da karatu da kuma bibiyar malamai a guraren tafsiri. Wasu kan ce mun tsawaita, ya kamata a ce maza mu sauka, sai nake ga a maza a hau ya fi a yi maza a sauka, hawa ya fi sauka. Ba burinmu kawai mu je minan jinnatuwan nasu ba, burinmu shi ne dinda muka tarar da wata aya, shi sa muka kira shi tafsirun amalin wa tadabburin mu'amal, tafsirun wa tadabburin mu'amal, tafsiri da fahimta da kuma saka shi a cikin aiki. Maqasudinmu shi ne tasirin waɗannan ayoyi da muke karantawa shi da jikin matasa domin su tashi su yi aiki. Kuma alhamdulillahi daga abin da muka gani da tasirin abin da muke ji da wayoyi da muke samu da ɗalibai da Allah ya sa suka yi zaune a Najeriya da wanda suka fita waje, ya nuna mana a tsawon shekara 25 ɗin nan wannan tafsiri ya angiza matasa sosai wajen neman ilimi na addini da ilimi na zamani. Wasu sun kai matsayin professors, wasu suna na matsayin doctors, wasu sun samu aiki a kasashen waje, wasu sun buɗe ma'aikatunsu, wasu masana'antunsu, wasu sun shiga soja sun zama manya, wasu 'yan sanda sun zama manya, wasu sun shiga siyasa sun zama manya, wasu sun kama aikin gwamnati, wasu sun kama karatu, wasu sun zama lakcarori a jami'o'i masu tarin yawa, wanda duk wannan wato muna fata duka alheri ne. Sannan wasu kan mana waya suna karatu a China, wani a Australia, wani ma cikin ɗaliban ɗaya yana cewa shi ma kwanan nan zai tafi haji ɗinsa a Malaysia da makamanta irin wannan. Kun ga alhamdulillahi, kuma dalilin kafa gidan marayu nan shi ma aya ce muka tara a cikin suratul Nisa, ba ku manta ba, aya shekara 18 da suka wuce. Muka ce lallai ya kamata kafin mu wuce wannan aya a ɗabbaka ta, tunda akwai maraya, hanyar zama maraya kuma tana nan a buɗe, shi ne mutuwar uba. Idan uba zai mutu za a samu maraya, to kuma uba ba zai daina mutuwa ba. Haka muka ce lallai a samu a kafa, wanda kuma Allah cin ikon sai shige mana gaba, aka samu nasara buɗe gidan marayun nan. Gashi kuma alhamdulillah har an kai yanzu yaran nan tun suna 'yan ƙanana, yanzu har gashi sun kai matsayin sun shiga university kuma sun haddace Alƙur'ani. Na gode wa Allah, Allah kuma ya karɓi wannan aiki, Allah kuma ya yi wa waɗannan yara albarka. Wata ran ko ba ma nan su tuna da mu bisa irin jajircewa da 'yan wannan kwamiti da suka yi, Allah ya kai ga wannan gagaruman nasara. Kamar da muka shina dai abinda ya haukan mu shine bi karatu. Kamar da na faɗa, karatu an yi shi kadai ba zai wadatar ba, sai an yi aiki da shi. Aiki da shi kadai ba zai wadatar ba,
sai an yi don Allah, yi don Allah kaɗai ba zai wadatar ba, sai an yi a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma fa sai an haɗa da addu'a, don kakan ka gama aiki sai ka ɗaga hannu kuma ka ce rabbana taqabbal minna, Allah ka karɓa mana. Sannan kuma ina zuwa ga tauhidi, da'watu ila tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wannan shine musulunci, ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai, annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne wanda za a bauta wa Allah ta hanyar saƙonsa.